أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاء ديبو استمتع الله تعالى بيسر من هدوى مسلطين قلادين في أبو موكد وعزيها الجزاوة وعن المليسين الجمعة goma ga watan Ramadan al-thuluth kathir a shekara ta 1447 na lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 27 ga watan biyu a shekara ta 2026 a lissafin da ake cewa lissafin miladiya a zaman mu na bakwai a suratul ma'ida da muke karantowa daga littafin malam Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Jiya cikin aya ta 6 a ta 2 kai na'am aya ta 2 da muka karanta abinda ya rage na karatun da malam ya ambata ko karanta abinda malam ya rubuta dangane da sharhinta za mu ƙara sashi sai kuma mu bi aya ta 3 ta maganar tahrimin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta su wajen ci. A faɗin Allah ta'ala wata'awanu 'alal ithmi wal udwan wata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. A bayan ma ne sai ai liwi'in ba'dukum ba'dan 'alal birr wa huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة. نني مقطع هم باقي من ذلك فصربا إن جدية من ذلك يتي وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها دكن وتتعادى قد بيأكوني حالي دكسكين حالا ينع الحيري بشريعتي ومرني دعائكة حكنا أو خصلة من خصال الشر وتتعادى دكسكين تعادوكو حالا ينشري المأمور بتركها ود شريعته أمرني أبلي يتي فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وشي أبن أكل أمرني لشي أنا أمرت رباوة ني يا أيكة أبن شي أكشن كنسا وشي دكنسا وبمعاونة غيره حكا نوكما زي إيا أيكة تاوى لتي مقن وننسا من إخوانه لأن أنسى المؤمنين مؤمنين عليها أكون من أيكم داء معنى أيكم داء هو أن دورا مسا كما أن دورا مسا أبين داء هو بذلك إياه كي كتب كما كان بكاتر كي مقومون أكان در تد ونن أبين كيركين تواني يتاها كوكو أيكتا وكي أبو بوا شريعوه وأن ديكي لن أدم أكشن كان سزي إياه وكي أبين كما سيواني يتاها yawa to ku hadu akan aikata iya na alheri su ne sharrin kar ku hadu akan su shine abinda Allah ke fadi a nan yawa ite bi kulli qawlin yab'athu alaiha ta hanyar kowace irin magana da za ta zamurar ta sa a aikata wa yunashshitu laha kuma wanda za ta je gwarzanta mutum ta sanya masa karkashi karsashi ya aikata abu haka nan bi kulli fi'lin kadalika to ko da magana ne ko kuma da aiki yawa magana abinda zaka aikata na alheri inda magana ne qaulul haqqi ko da binnan qaulin da zai samar maka yardar Allah ko qaulin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah qaulin da zai karfafe ka wajen zumunci aulin da zai taimake ka wajen bada haƙƙin iyaye da ƴan uwa na jini da makamantansu kaulin da zai kawo zaman lafiya kaulin haɗin kan al'umma kaulin faɗin gaskiya kaulin da'awa duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da wajibin ka kai ka aikata da kanka kuma abin da ba za ka iya ba wani ya taimaka maka ai ma nasiha zaburar da kai a ja hankalinka don ka aikata wannan abin da Allah yake so da duk abin da zai kara maka karsashi to Allah ta'ala ya ce wala ta'awanu 'alal ithmi to wannan abin da ya shafi aikin kirki kenan aka faɗa to haka nan a aikin banza wala ta'awanu Allah yayi hani kada ku hada kanku ku taimaki juna 'alal ithmi akan zunubi ko akan laifi menene laifi yace huwa at-tajarru 'alal ma'asi shine mutum ya tsaurin ido akan aikata saban Allah allati ya'samu sahibuha wanda ya aikata su ana sa shi a cikin masu laifi kuma yana da zunubi a kansa wa yuharraju kuma ana ya tantance wani abu na halin kunci shine yuharraju ma'ana yudkhalu fi shay'in min al-haraj yawa imma yudkhilu nafsahu bi fi'liha wa bi irtikabiha yawa ma'ana ta hanyar abin da zai jefa kansa ta hanyar yin aikata abun ya sanya kunci ga kansa ko kunci na musa'ala da za a yi masa ran kiyama ai ya isa wato tsiri shi da tambaya da kuma ya jawo masa azabar kabari kafin nan da sauransu duk yana cikin haraji ko yawa to duk abin da yake akwai saban Allah a ciki za ka samu zunubi kuma zai ja maka matsala yawa in ka fassara shi da haka ma duk zai ci yau ne nan a yuharraj yuharraj daga haraj ba yujarrah bane ko jabi hisa abu nan a to yadda ke abudina yuharraj nan ai to wal udwan yace wa huwa ta'addi yana da kyau in kun ga irin wannan bambanci ku rika faɗa kar a tafi a faɗi wani abin da yake kuskure ne kuma ya tafi ga mutane haka kamar da na ambata mana littafin yana da kofi daban-daban kuma mutane daban-daban da kamfanoni daban-daban sun yi istihadinsu wajen buga shi wanda za ka gani a nuskar wasu ko wata matba'ar ba shi za ka gani a nuskar wani ba malaminmu malamin Abdulrazak Badr حفظه الله ووفقه أيكن ليي أن يمن مسكس ya rubuta tun yana samartaka-samartaka a kan juhudi da aƙida da manhajin malam shi Abdurrahman bin Nasir bin Sa'adi a kansa ya rubutu kuma yana cikin waɗanda suka yi ƙoƙari wajen jan hankalin ɗalibansa da 'ya'yansa su tashi tsaye wajen har haɗa ayyukansa shi yasa har aka samu aka buga littattafansa aka tara su wuri guda ɗaya suna nan bugu ɗaya gaba ɗaya komai yana ciki wasu sun samu hidima daga ɗaliban wani da haƙiƙi wasu kuma ba su samu wannan ba mu nan wanda yake zuwa mana lokaci sai ka samu an buga su a idif wani kamfani ne kawai zai ɗauka ya sa sai a kawo mana saboda sauƙin samu wani wurin kuma daga aikin da aka yi ni wanda yake hannuna yana cikin kofin da na samu na littafansa gaba ɗaya wannan ya zama a ciki juzu'i na biyu ne a cikin waɗannan ɗin yawwa ya kai juzu'i wajen goma sha ko shida ne ko bakwai yawwa to aka haɗa su wuri guda za a ga wani shi kuma wannan irin aikin ɗabi'ar sa a iya samun wannan saɓanin wani wuri a buga kaza wani wuri a sa kaza a kalmomi shi yasa yake da amfani mu riƙa ƙoƙari tunda ni hadafina a karanta littafin ne shine mu karanta shi daga farko har ƙarshe in Allah ta'ala ya bamu iko ya bar mu da rai har mun gama yawwa ba zan faɗi shekaru ba daga nan zuwa shekarun da Allah ta'ala ya sare to in kuma mun tafi muna kyautata zaton insha Allahu daga cikin ƴan uwa za a ƙarasa wannan littafi ina son jama'a su fahimci wato tafsirin da wannan bawan Allah ya yi wa alƙur'ani mutumin da Allah ya hore masa bibiyar maganganu irin na su malam Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim da markaɗe su da shigo da su cikin wannan ilimin akwai amfani sosai da mutum zai ɗauka in ya karanta wani ba nufin shi kaɗai ne littafin tafsiri ina jin da in ba ku manta ba tun farkon karatunmu na ambata yawwa tafsirin da malamai wasu kowa da irin manhajin da yake bi wajen yin tafsiri wani zai yi bincike ne ashbah ma ya kunu tafsirin maudu'i maudu'in da ayoyin da za a karanta suke mu'alaja suke tattaunawa a kansa sai a yi bahasi yawwa wasu kuma sun fi ganin su yi tafsirin da yake bayanin ma'anoni su bayyana alal aƙalla mutum ne ya mururi kan waɗannan bayanai zai sa ya fahimci waɗannan ayoyin mai Allah ta'ala yake faɗi a wannan ayoyi kowa da manhajinsa kuma kowanne yana da nasa amfani muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu amfana da abin da muke karantawa sannan yace wal udwan wa huwa at-ta'addi 'ala al-khalqi shine ta'addanci akan mutane da ke ta'addi da wuce iyaka akan halitta fi dima'ihim ajinayansu wa amwalihim da dukiyoyinsu wa a'radihim da kuma mutuncinsu kullul muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu كما قال صلى الله عليه وسلم تكون أبن ديشا بجيني بدوكيا دمتنج فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه كون إذن سابن الله كون إذن ظالمت تواجبيني أكم باوة يكامي كنسا لقى أي كتابة ثم إعانة غيره على تركه sannan bayan shi bai yi ba to ya taimaka wa wani saka da ya yi wani shi ne ma'anan wata awalu alal birri wa taqwa aiwa if'aluhu fi anfusikum in kana ma'muran bi ko yawwa wasta'inu bi ikhwanikum fi fi'lihi ko ala fi'lihi ko ala qawlihi idha kana qawla yawwa ku aikata ko ku faɗi in abun faɗi ne ko aikatawa a ƙashin kanku kuma ku nemi taimakon wasu wajen aikatawa ko ku taimaka wa wasu wajen su ma su aikata duk zai shiga yawwa kai ka nemi taimakon abinda ba za ka iya ba sai wani ya taya ka na aikin alheri ku ko haɗu ku yi akwai abubuwan da suna babin hannu ɗaya baya ɗaukar jinkari ko da Bahaushe ke cewa to ka ko idan haka ne kuma gashi aikin alheri ne ka taso da shi za ka aikata kana buƙatar wani hannu ya taimaka ba laifi ba ne ka nemi a taimaka maka yau mijin ba sana'a ka sa kuma akan aikin alheri ka nemi duniya ba abu ne da za ka samu lada ka kuma buɗe da abun da ƙofar ta buɗe daga wasu masu shigo su yi wannan alheri to haka nan mummunan aiki in an hana ka to kai ɗin ka hannu sannan kuma ka hana wani ya aikata kuma ka ba da ƙofar wani ma kai ma ya hana ka aikatawa idan ka tashi za ka aikata ta ɓangaren abin da ya shafi a yi ma nasiha kai ma kai wa wani nasiha hada kulluhu ya dullu ala mana a ta'awun shi ake nufi da ta'awun haɗin kai a haɗu wajen aikata aikin alheri amma kar a haɗu wajen aikata mummuna sai dai ka ce a haɗa kai wajen yaƙar mummuna to duka akwai wannan a ciki to sai ce wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah innallaha shadidul iqab Allah ta'ala mai tsananin uquba ala man asaa da haka akwai buƙatar ka ji tsoron Allah i'lamu annallaha shadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim sani cewa Allah ta'ala mai tsananin uquba ne kuma sannan mai gafara ne mai jin kai da haka waɗannan abubuwan ka yi ƙoƙari kamar da ake cewa ka yi striking balance wajen aƙidarka da wajen ayyukanka wajen mu'amala da ubangiji kar ka kai mu'amalarka da ubangiji a ka dora ta bi mahadul khawfi min uqubatihi shadida wa taghful an annahu ghafurur rahim kuma kar kai mu'amala da Allah a matsayin kawai kana kallon mahadin rahamarsa da raja'i da gafara da rahama da jin kai kamar ta da uqubarsa sai zama an samu sakaci a addini wancan na farko ya ba'athuka ala tashaddudi na farko zai sanya ka akan hanya ta tsanantawa kai da shishigi da wuce iyaka abinda bai zama wajibi ba ka wajabtawa kanka abinda yake a makruhi game da shi haramu ka takura kanka a rayuwa to tsanani abinda yake kai mutum zuwa gare shi shi kuma wannan kallon iya abinda ya shafi rahamar Allah da gafararsa ka ga cewa ai Allah mai gafara ne shi kuma yana sanya ka ka ci gaba da dilmewa cikin saban Allah za ka ga kullum in za ka aikata sai shaidan ya tuna maka iya inna allaha ghafurur rahim ba zai tuna maka inna hu shadidul iqabi ba ko to duk waɗannan abubuwa kai kuma abinda za ka yi ƙoƙari shi ne kai balance a tsakani kar ka manta wannan kar ka manta wannan yawa zuciyarka ta san Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne yadda za ka samu hope a zuciyarka ka ji cewa duk abinda ka aikata kana sa ran Allah zai yafe kuma sannan in fa bai ga damar yafe maka ba tunda ya faɗa inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika amma sai yace ne liman yasha fa kai ba ka da yaqinin cewa kana cikin man yasha allahu yawmal qiyamati an yaghfira lahu ko ka sa rai to kar ya zama sa ran naka yayi yawa har kana ganin Allah ba zai yi maka uquba ba sisa ba daidai ba ne a aqidar ahlus sunna mutum ya itlaqin wannan ko ya itlaqin wancan itlaqin sakin kaidinka ga tashaddudi da khaufi mai tsanani yana sa ka koma mazhabar wa'idiyya sune kawarijawa da mu'tazila lukon kuma da kallon gefen gafarar Allah da rahamar Allah shi kuma yakan sa ka ɗauki hanyar murji'a an gane waɗancan sun tsananta waɗannan kuma sun yi ne sun yi sakaci to abinda ake so kuma shine ka zama a tsakiya shine dama aqidar as-sunna wal jama'a kar ka zama daga cikin wa'idiyya kar ka zama kuma cikin murji'a ka zama mu'tadilan mutawassitan multaziman bi manhaji as-salaf as-salih fi kulli al-umur Allah sa a dace to bayan ya ce a wattaqullaha inna allaha shadidul iqab ala man asahu Allah mai tsananin uquba ne akan wanda ya saba masa wata jarra'a ala maharimihi kuma yayi taurin ido da rashin jin kwarjini da rashin tsoron Allah ya aikata abin da Allah ya haramta fahdharu almaharima dan haka ya ku mu'minai ku kiyaye abubuwan da Allah ya haramta wannan rayuwar haka Allah ya ga dama mu zauna a cikin ta tunda mu bayin Allah ba mu muka halicci kanmu ba Allah ne ya halicce mu kuma shine yasa yadda yake so mu rayu ya ba mu dama ya ba mu hankali zamu zabi mu kaza wani yana tabawa Allah kuma Allah ya bar shi yana ta jin dadi sai ya dauka ai ko abun ba da gaske bane ko kuma abin da ai zaka iya yin abin da kaga dama a ƙarshen lokaci zaka tuba kuma Allah tunda dai mai gafaran ne zai haka dan adam sai wannan gururin da tunda dama gashi dan an bashi a matsayin makoci a matsayin aboki sai ne rinjaye shi sai gururin ya fi ƙarfin sa sai ya daga ganin cewa a kaman zai wa Allah wayo Allah kuma ba a yi masa wani duk abin da ke motsi a zuciyarka da kake kintsawa to duk Allah ya san da shi ba inda zaka motsa dama ko hagu sai face Allah ya san meye manufarka zaka ba a yi wa Allah wayo in ya ce karkai abu ka haƙura da shi ka yi wa kanka wani tattali babba gobe kiyama na wani lada da zaka yi mamakinsa sai ka zo wata ran da za a shiga aljanna ko za a shiga masu shiga wuta su shiga Allah ya sa ba za mu shiga ba Allah ya shigar da mu aljanna baki ɗaya sai ka je da aka yi wa na gabanka hankalinka ya tashi ka ce da na sani ina ma na aikata aikin kirki mai yawa to akwai wani abin da ka taɓa yin sa da ikhlasi baka sani ba sai can Allah ya ɗauko wannan abu ya ce ka tuna kaza da ka aikata to ga irin girman ladan da aka bashi ya kankare maka wancan an ya fi jefa ciki to idan baka aiki shi yasa ake son kullun zuciyarka ta zama tare da Allah kana aiki kuma domin sa domin shi kadai shine mai ceton ka ta wannan gefen shi yasan komai naka duk wanda ba shi ba bai san abin da ka aikata ba zaka ba gun wanda zaka je ka fake din ba shi kana daukar wani kasa a tsakaninka da shi shine zai maka kaza shine zai maka kaza ba tare da izinin Allah ba to mafarki kake sai mafarki kake kuma za a baka mamaki gobe kiyama Allah ya tsare mu je yace li anna yahill bikum iqabuhu dan kada uqubar sa ta hau kanku al'ajilu wal ajil wannan uqubar ta nan duniya ko da aka jinkirta muku nan gaba al'ajil mai gaggawa ta yanzu al'ajil wanda za ta zo nan gaba da aka jinkirta ta اللهم سلمنا اللهم سلمنا اللهم اجعلنا في عافيه الله كسانيا مو cikin tsaro daga gare ka ka tsare mu daga wato mu riski ko hukubar ka ta riske mu Allah ka sanya mu cikin afuwarka da rahamarka da jin kanka duk abin da muka yi wanda ba wanda ya sani sai kai ya Allah muna roƙonka Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka lillibe mana Allah ka sa ba za ka kama mu da shi ba gobe kiyama قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ونأتي في آية أخو سورة المائدة ونم آية تقول شعب أبوها ديوة مدرسة kuma tana da alaka da abin da ya shafi al-at'ima abubuwan da za a ci abubuwan da za a sha Allah ta'ala ya gaya mana inna allaha yahkumu ma yurid Allah shine mai hukunta abin da ya dama shine zai zabi abu kaza yace an cire shi daga cikin abin da aka halatta mu haka ya ga dama ba zaɓin mu bai amma tun da shi ne mahalicinmu kuma ya fi mu tausayin kanmu to ba zai hana mu abin da in mun bar shi za mu cutu ba kun gane wannan duk abin da ya hana mu ne saboda cin wannan abin shi ne zai cutar da mu la'alla mu a duniya a rashin saninmu mun amfani da wani abu mun ga kamar yana da amfani kuma ba mu cuta a cikinsa kila ka ga mun ji zafi me yasa ma aka haramta mana wannan to in ka yarda da Allah shine yahkumu ma yurid to za ka kwantar da hankalinka ka yi kokarin Allah ya arzuta ka da abin da yake halal Allah kuma ya nesanta abin da yake haram daga kanka to amma dai babban abu shine ka yarda annallaha yahkumu ma yurid ko ka yarda da cewa Allah ta'ala shi ke hukunta abin da yaso to daga cikin abin da yaso ya zaɓi wasu abubuwa ya haramta babin at'ima babi ne da yake da muhimmancin a yi dabkinsa a san shi al'aslu fil ashiya a babin mu'amalat da al-ma'akil wal-masharib wal-malabis al'aslu fi ha menene al-hil wal-ibah yawwa in an ce al'aslu shine qabla wurudi ma yaj'aluhu muharrama kafin zuwan wani abu da zai sanya shi haramu ma'ana kafin Allah ya saukar da haramcin komai inda babu mu'amala ne to halal ne babu mu'amala da kuma babu ci da sha komai halal huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shine wanda ya halatta muku abin da ke cikin ƙasa baki ɗaya lakum dinnan ai li naf'ikum li fa'idatikum ko sukhira lakum shine ma'ana dan amfanin ku dan cin ku dan shan ku dan abin da za ku je ku kirkiro ne da rayuwarku za ta yi daɗi ko wannan ya isa ya nuna maka muhimmancin karance-karancen zamanin duniya na ilimin boko daban-daban wanda ɗan adam aikinsa ne ya exploring arzikin Allah da yake wurare da yawa a cikin ƙasa wanda ke can ƙasa a tono da gulagulai da sauransu da Allah ta'ala ya ɓoye a ƙasa wasu a cikin ruwa ko idan fa ba a samu masu ilimi sun je sun ƙwaƙwalo ba ba za a san da wannan abin ba da sai mutum ya ci gaba da rayuwarsa a stone age kamar yadda ake cewa a ƙauyanci da kunna wuta da ice da sauransu ci gaba bai zo mutum ba haka wannan kwata-kwata baya cikin abin da shari'a ta haramta mutum ma ya shiga cikinsa saboda yana cikin abin da yake tafi da rayuwarka dole ne ka karanci yadda za ka zauna dole ka karanci yadda za ka amfana a tattalin arziki a zamantakewa daban-daban dole a nemi yadda za a samu ƙarfe yanzu ku duba basirar da ɗan adam ya gano mana ƙarfe gashi a ƙasa amma a cikin ƙarfin ruwan sama aka zubo shi wa anzalnal hadida ƙarfe asalinsa daga sama yake ba daga ƙasa ba amma da Allah ya zubo shi a cikin ƙasar kuma ɗan adam ya san da shi ya binciko ya ƙwaƙwalo ya gano shi aka samu ƙarfe iri-iri da ƙarfe ion o tagulla da sauransu kuma kowanne da amfaninsa wannan kar mu shiga cikin zancen da zulfi amma wannan lakum din ita nake so in faɗa cewa al-aslu fiha kamar da kuma ran nan mun ambata cewa wannan dalili shi ake kira dalilin al-bara'atul asliya yawa al-bara'atul asliya ay al-aslu fi jami'il ashiya'i fil mu'amalat qabla wurudi at-tahrim al-ibaha a cewa Allah ta'ala ya halatta muku komai ku je ku yi amfani da shi bishiya ku yi abin da za ku yi da makamashi da kuma yin sanda da yin gado da yin abubuwa duk da za ka yi da yin gida a samu timba a samu abubuwa tsewa tunaninka da ƙwaƙwalwarka da basirarka ita za ta sa ka dubi wata halitta ka ce za ka yi amfani wuri kaza bari mu yi amfani da shi wurin kaza shi yasa nake ambatar wancan zance cewa mu karanta ilimin boko da ake kira boko nan don mu san waɗannan abubuwan da suke kusa da mu don mu yi amfani da su wannan yana daga cikin abin da bai kamata ma a shiga zancen ya halatta ko bai halatta an fahimta asalinsa ya halatta sai idan a ciki an samu abin da ya saba wa abin da Allah ya faɗa to iya wannan din za a kyamata ba duka abubuwa na yi wurinmu in ba da ilmomin nan na kirkiro abubuwa ba fa san ba za ta tafi ba da kan a zo a barwa waɗanda ba mu ga su kaɗai suke yi wannan ba abin kyautawa kai ba dole a bazama a shiga cikin abubuwan da za a amfani ɗan adam da shi wajen kirkire-kirkire da zakulo irin waɗannan al'amura wanda a zamanin yanzu dai muna ganin abin da yake kai ni Allah ta'ala ya kyauta to a cikin waɗannan abubuwa Allah ya ware wasu ya ce banda wannan banda wannan banda wannan in ka kiyaye waɗannan din nan ko ka san hikimar da ta sa aka haramta ko baka sani ba to zaka ga ka zauna lafiya tunda wannan ilimi ne da ya zo daga wurin wanda ya fi kowa ilimi wannan ilimi ne in ta bangaren amfani ne ya fi ka sanin abin da yake mai amfani a gare ka da abin da ba shi da amfani abubuwan nan da aka haramta akwai amfani a cikinsu amma kuma akwai cutarwa to saboda kar cutarwar ta cuce ka sai sa aka hana duk inda abu ya haɗu akwai maslaha akwai mafsada kuma ba za a iya samun iya ta maslahar ita kadai ba to haƙura da maslahar a rinjayen da kawar da wannan mafsadar sai ya zama shi ne hankali kai a ganinka akwai wani abu a jikin waɗannan abubuwan da aka haramta ɗin nan ƙila mai amfani ne to Allah ta'ala ya rinjayen da janibin mafsadar da zai cutar da kai sai ya sa aka raba ka da shi ka rabu da shi gaba ɗaya sai ya sanya maslahar da kake so an sa ta a cikin wata halittar da babba wannan ba in ka bi Allah da ya fi kowa ilimi da ya fi komai ilimi to sai ka ga ka huta saboda shi ya san wancan abin kai kuma ba ka sani kun yadda? To yake urimat alaikumul maitatu an haramta muku bari mu karanta fassarar ayar haka gundarin fassara ba tare da sharhi sai kuma mu zo mu ji sharhin da malami saboda mun fahimci ayar mu fahimci alqur'ani حرمت أن حرمت أو سورة عن سورة البقرة سورة النحل الله تعالى أنفاني أداة الحصر إنما حرم عليكم هو لنكم بفدي ويا حرمت كان يفدي لفظ جلالة الله تعالى شيني حرمت تنم إن أكي إبهان بأفدي ويا ما to ka tashi fassara shi sai ka fassara da wanda yake muhkami ne Allah ya faɗi shi ya haramta an gane yawa hurrimat alaikum an haramta muku almaitatu mushe shine abinda ko dabbar da ta halatta a ci amma kuma ta mutu da kanta ko ba a yi mata yankan shari'a ka riƙe wannan asali abinda za ka duba ta halatta a ci ko yau dabbar da dama ba ta cikin dabbobin da aka haramta to sannan kuma ta mutu hatfa anfiha aw biduni zakatin shar'iyyati yau ko ya zama ta mutu da kanta sakamakon rashin lafiya ko wasu sabubba wasu ga sanin an faɗa ko kuma ba a yanka ta yanka na shari'a ba zaka da zalu mun gane shine ake nufi da yanka yau ba zaka da zayu ba yau to duk dabbar da ta mutu da kanta ba yanka ta aka yankan shari'a ba wani ita ake ce mene mushe abun bahaushe to mushe haramun mushe mene haramun zamu zo mu ji ne daga cikin wasu abubuwa da malami suka ambata kar mu tsawaita bayanin a yanzu waddan da jini nan kuma abinda ake nufi shi ma an fassala a wani wurin nan ba a fassala ba waddamul masfuh jini mai kwarara don haka shi ake nufi sai ka fassara nan da aka yi ijmali da can da aka yi tafsiri sai ka ɗauko shi ka ce abinda ake nufi jini mai kwarara banda jinin da ya rage a jikin dabba in an yanka dabba akwai jini da ya tsaya a ciki wannan in an zo gashi ko an zo suya da sauransu ba wajibi bane sai an wanke naman sannan a gasa ko a dafa an fahimta yawwa wannan guntun jinin ba shi ake nufi haramun din ba jinin da aka haramta shi ne wanda yake zuba yake kwarara to wannan abin ne shi kar a bari ya taba amma shi wannan da ya rage bayan rai ya fita garin tsaftacewa barin ta din nan da tsaftace asalin sa a gata naman haka akwai abubuwan alheri na naman duk suna jiki wanda wanke shi zai raba ka da shi kuma shari'a ba ta zo da wannan cewa sai ka wanke sannan kai amfani da naman ba bal wankin a wasu wuraren ma yana cutar da naman yakan jawo na ƙasa a jikin sa walahmul khinzir da naman alade al-khinzir dawa wama uhilla li ghayrillahi bihi da abinda aka ambaci sunan wani Allah a kansa wajen yanka shi ko domin sa aka kururuwa asalin uhilla shine rafus sauti daukaka sauti shi yasa a babin hajji Aisha take bada labari haka nan Jabir da sauran sahabbai suke bada labari ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil hajji ko yawwa ma'ana rafa'a sautahu bit talbiyati bil hajji shine ma'ana to ma uhilla abinda aka kururuwa na sunan wani Allah a kansa a lokacin yanka shi ma'ana duk abinda ba da sunan Allah aka yanka shi ba da sunan gunki ko wani abin da bamba Allah ba aka faɗa ko da abu ne mai girma yawwa in dai ba Allah aka ambata ba aka yanka to shi ma wannan yana cikin abinda ya haramta musulmi ya ci shi wani zai ce wannan shari'ar haka da faɗinsa eh na hatta abin da za ka ci sai an gaya maka ya halatta ko bai halatta duk kuma wannan yana cikin gatan da muke da shi a wurin Ubangiji yau mu je dai kar mu sake kubu cewa wani zuwa wani yace wal munkhaniqatu da wanda aka makure ta aka shaƙe ta ko kanta ya makale tsakanin itatuwa ko dutse ta kasa fita har ta mutu ko wanda aka suffocate shine al-munkhaniqa wanda numfashi ya gagara gangarawa ta rayu yawwa wanda ta mutu sakamakon makura an fahimta ita ce al-munkhaniqa wal-mawquzatu da jefaffiya wanda aka jefe ta ko aka ji mata ciwo har ta mutu an gane shine mawquza ko da wani yan jefe ta da sanda garin haka ta faɗi sai ta sheme kuma ta mutu ba tare da an yanka ba wal mutaraddiyatu da wadda take gangarowa ko ta gangaro daga dutse shine at-taraddi min al-ulwi ila as-sufuli yawa ta faɗo daga sama kuma sai ta ji ciwo sai ta mutu wal nasihatu da wadda aka soke ta da ƙaho wadda wata dabbar ƴar uwarta ko ba jinsinta ba ta soke ta kuma har ta ji mata raunin da ya zama sababin mutuwarta ana fahimta wama akala sabu'u da abinda namun daji masu cin nama suka ci zaki kura da musa suka ci tunda su ba yanka suke ba ko ba haka bane yawwa zaki da damusa su ne masu kan makure wuyan abu sai numfashi ya tsaya su ci ko kazamai irin su kura su ko abu yana tafiya suna yaga haka za su kashe shi yawwa ko kuma su jira sai wani ya kama sannan su zo su kwace to duk abin da wata dabba mai cin dabbobi ƴan uwanta ta ci kuma ya mutu to haramun ne kai ka zo ka ci an bai jona yawwa wama akala sabu'u to sai Allah ta'ala ce illa ma zakkaitu sai abin da kuka yanka to wannan istithna'in ba yana da alaka ne da wama akala sabu'u kawai ba yana da alaka da duk wanda ya gabata waɗannan waɗanda aka ambaci wata illa amma fa banda wanda asalin fi zatihi ne ya zama haramu ma'ana banda almaita ko banda lahmul khinzir banda addam wani istithna'in bai shafo su ba amma daga kan wal munkhaniqatu wal mawquzatu لأن المنخنقة أي دبت وددا ما تهلت أتي إلا دستا أكهرمتا شيني ونن وتحالن دستشغا نا ما قرى دكما قنقروا دا جيفا دا صولنس دا أكي متى دا سوكا دا أكي دا كفو تو ولنن إنن دا أكا أمبتا حروا وما أكل الصبوء إن أكتا مدامر دا قنجل ليتا رد سو har aka iya yanka yanka na shari'a ya zama wannan yankan shine ya dauke ransu ba wancan raunin da aka ji musu ba to wannan ya halatta ya bayyana wama zubiha ala nusub wani wawin ta tsafi akan hurrimat akan abin almaitatu ko yawa kun ga shi ma kenan fi mahalli raf'in saboda wanda aka yi azafin a kansa mai rafa'a ne wama ma'ana hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri to wannan shi ma abin wama akalat sab'u illa ma zakkaytum a cikin waɗansan sai kuma aka ce wama dubi'a ala nusubi wato in Allah ya zancan sa malam daɗin ya wuce daɗin wato kai in baka iya larabci ba ma wallahi an cuce ka ko in ce ka cuci kanka eh gaskiya kai ne ka cuci kanka ba wanda ya cuce yanzu ku duba ku gani abin da ya min dadin wato balagar da fasaha da take cikin wannan zance yanzu kun ga wama zubiha ala nusubi da abin da aka yanka shi akan wato wurin yankan da ake yi domin gumaka wannan babu wani istisna'i da zai baka kofar ka ci shi ko ba haka bane kaman dangin wa ma uhilla li ghayrillahi bihi ne duk wannan shi ma baya cikin abin da za a ce in kai ne ka yanka daga baya ka zo ka ci kun ga a ce istisna'in nan dama waɗancan masu raunin nan masu faɗowa masu kaza da su ake amma wancan na farko saboda ƙazantar tafi za ta yi na biyu shi ma jini na uku saboda asalinsa shi ma al-khinzir ko da sunan Allah aka yanka shi ba a ci an fahimta to haka nan wama zubiha ala nusubi da duk dabbar da aka yanka ta akan wurin wato da aka kafa na bautar gunki yawa akwai wuraren masu bautar gumaka da kuma masu yankan dabbobi a temple irin na Yahudu da Nasara sukan yi yanka da akan abin da ke kira wannan abin nan nusuf din wato abubuwa ne na kafa-kafa da aka kafa kuma in za a yanka gurin ake zuwa yi to tunda ana yi ne domin gumaka ko domin abin da dai ba Allah ba to duk dabbar da aka sa akan wannan wuri aka yanka to haramun ne ka ci ko da musulmi ne ya dora auren tunda wurin yankan gumaka ne an gane abin wama zubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam nan kuma an ci gadda wani abu wanda laysa min jinsi ma zikira qablahu an ambaci wani abu wanda ba jinsin su ɗaya da waɗancan abubuwa ba abin da ya hada su shine at-tahrim hukuncin tahrim Allah ta'ala ya faɗi waɗancan al-ma'kulat ya faɗi an haramta kar a ci su sai kuma ya shigo da abin da shi ba ma'kuli bane asli shine al-istiqsamu bil azlam al-azlam shine kibau na neman sa'a da neman sanin kaddara da harkar kwakwale-kwakwalen gaibin Allah na abinda larabawa suke yi idan mutum zai tafiya ko zai aure ko zai wani abu ko wani harka ta shugabanci mulki da waye sai aje a samu boka ko ɗan duba sai ce to bari a duba maka nisa akwai masu zane ko akwai masu kuma rufa ido da za su buge idanka da hancinka da wani abu da zai burge ka ya tsorata ka sai kawai ka ruɗe sai ka bi su sai ka bar Allah akwai kuma wanda suke yin irin waɗannan to shi wannan al-istiqsam shine a ma'rifatu al-qasd ka tarrabanka na kaddara ta hanyar amfani da waɗannan wato al-qism ko zance yawa ka tarrabanka na waɗannan abubuwa na ƙaddara a rabanka na kaza rabanka na kaza sakamakon amfani da wani da wannan wato kibau yaya suke yi sai a dauki ko kibiya ko wani abu ko da ba kibiyar bane a samu wani abu dai da za a yi rubutu a kai ɗaya a rubuta if'al je ka yi ɗaya a rubuta la taf'al kar ka yi ɗaya kuma ghufl haka ake kiransa ghufl al-ghufl shi ne ma turika biduni kitabati wanda aka bar shi ba a rubuta komai a kai ba to sai ko a sa su a ruwa ko a sa su a wani ko a gauraya su a hargitsa su in aka hargitsa su sai a ce ka ɗau ɗaya to idan ka ɗau na if'al to ka je ka yi in tafiya sai ka tafi in aure ne je ka yi wai shi ne rabanka na ƙaddara ƙaddararka da Allah ya ƙaddara to ana nuna maka shi bokan ko ɗan duban yana nuna maka an gane in kuma ka ɗau la taf'al to kar ka yi duk da kake san abun ba za ka yi ba in kuma ka ɗau ghufl wanda ba komai to sai a sake ba za ka tafi ba sai if'al ko la taf'al ta bayyana na'am to wannan shi ne abin da suke yi to shi ma sai Allah ya yi atsafinsa a kan waɗannan abubuwa da aka haramta wa an tastaqsimu bil azlam talabu al qisma shi ne abin da ake nufi neman shi ne istiqsam yawwa don da mun sani ne inda ka ji a harafin sinun da ta'un ya shigo qabla wannan yana nufin talab ko yawwa al istiqsam ay talabu ma'rifatu talabu ma'rifati shi ne me ma qusima la yawwa talabu ma'rifati ma qusima la min al qadar وهذا من العلوم المحرمة أو من الأفعال المحرمة أن يتزاولها المرء حرام نمت يذما سنع السكينة حرام نكم يجي أي مسح وانا وانا بابي ني لن يمن حركة علم قيبي وانا حكنت نسا بائر حكنت وانا شنبني وانا شنمو شيد ثورا سكا أي فتحرام وانا هو ذي رسر مك إيمان كا har ya sanya ka cikin waɗanda suke sun zama ba musulmi ba wannan abin yana da hadari yana da hadari Allah ta'ala ya kyauta mun yi magana dai akan wannan a baya wasu shekaru ko musamman ayar suratul baqara wattabu ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulaiman wama kafara sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أهل حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر هذا وانا يمنى مكة كافرة نيش قاعدة السهر كهك دم ألا ينقوانا والله كونات تسامي في قيامك بدا إن لا تسامو الدنيا إن لما تهنير وانا نقول لنبوتوني بسهري والله كبتا قاعدة تلوسي gara talautin duk irin matsayin talautin da yake wallahi gara shi da ka mutu ba imani duk da lokacin da ka mutu zaka zuwa wurin bokayen nan da mata dan Allah ku daina wannan mata akan harkar kishi ko maza akan harkar mulki yawa saboda tsabar jahilci mutum bai san komai na addini ba ya zama aikinsa duk abin da musamman wallahi masu mulki musamman masu mulki a ji tsoron Allah a nisanci wannan yawwa zai jefa ka zama kafiri ba musulmi ba neman mulki ba rashin hankali ba yawwa wanda zai yi to ya shiga ya nema abun Allah ta'ala ba ya nema abun waɗannan da za su raba shi da kudinsa su raba shi da imanin kuma su raba shi da Allah gunwa za ka je ka tuba in ba Allah ba to kuma ka rabu da Allah ka koma gunwa waɗannan abubuwa ne suna da muhimmancin faɗakarwa akan wannan a kowane zamani ba iya kuma ba iya maganar ko masu neman mulki ba wannan kawai dai stress ne mutum ya ƙarfafa zance a kai amma an ba haka ba masu wato kastamomin irin waɗannan mutanen suna da yawa da 'yan kasuwa yawa harkar fatauci harkar shaguna harkar menene da hassada da sauransu da ƙiyayya kawai ba ka so ka ga wani mutum a bayan ƙasa aje a jefe shi da wani abu kawai kana so ya zama ya lalace dan wance ne ba dan mu bane ba ma san ya zama wani abu aje a lalata shi saboda tsabar mugunta kawai to duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abinda Allah ta'ala ke sa al'umma su lalace saboda shi Allah ta'ala ya tsare mu daga lalace to Allah ta'ala ya ce zalikum fisq wannan duka fita daga da'ar Allah fasikanci malam ya tsaya ya fassara wasu daga wannan yanki na ayoyi kafin ya je ayoyi na gaba waɗannan ayoyi suna tattare da ilimomi masu yawa in kun kula wata aya ta gaba da aya ta shida sai da malam ya fidda hukunce-hukunce har guda 52 a ciki 52 fa'idoji wadda duk za mu zo mu bi su insha Allah akwai ilimomi masu yawa a wannan littafin muna fata Allah ta'ala ya amfane mu Allah ta kuma mu gane to wannan juz'in a makfa'in wannan ayar ke nan insha Allah mu je cikin abin da malam ya ambata don mu amfana da shi daga sharhinsa malam Abdurrahman bin Nasir rahimahullah ta'ala yake cewa hadha alladhi hawwalana Allah alayhi fi qawlihi wannan aya ta hurrimat alaykum almaytatu waddamu walahmu alkhinziri har zuwa ƙarshe ita ce wadda Allah ya yi rifarin din zuwa gare ta a baya a inda yace illa ma yutla alaykum ai mun faɗa a wannan wurin ko yawa da Allah ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud ko abin nan ta biyu ce ko ايوه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم وما يتلى عليكم شيء ولا حرمت عليكم الميتة واعلم ما لسعديك سوى كسني يا كي مكرتو ان الله تبارك وتعالى سوى الله تعالى لا يحرم ما يحرم بايا حرمت ابن ديك حرمت و illa siyanatan li ibadi sai dan kiyaye da tsare bayinsa wa himayatan shine da kiyayewa lahum a gare su min darar daga cutarwa da cututtuka al mawjud ko min darar al mawjudi fil muharramat wannan abin da zai cutar da kai wanda yake akwai shi a cikin waɗannan abubuwa da aka haramta wa qad يبين للعباد ذلك وقد لا يبين او سوره لي الله يكن بينا cewa ga abin da zai cuce ku wani wurin kuma bai bayyana ba kawai yau da kullum tana ilmantar da mutane ko bincike bincike na zamani na ilmomin sciences ko abubuwa yanzu ta hanyar laboratory nan da ake bincike duk ana gano abubuwa irin cutar da take a jikin dabbobi ko wani da dafi ko kuma masilai da kunama da sauransu da wasu halittun a ruwa kuma dafin shi kansa mataki wannan a cikin halittar dabbobin kenan wannan kuma abubuwan da aka haramta shin su in ka kalle su duka akwai wani sababi da zai sa dabba in ta mutu me yake faruwa gare ta tunda rai ne da jini a jiki duk halittar da take da rai ne jini da yake yawo a jiki to system ne yawa shi kuma system daga rai ya ɗauke to tsayawa yake to shi kuma system ɗin ɗan adam in ya tsaya baya aiki to jini ba zai zagaya ba jinin nan shi ke supplying rayuwa da ɓangarorin da kowanne cell a jikin ɗan adam wanda shi tishu-tishu da aka yi da aka halitti mutum a ƙarƙashin wannan da shi yake samun ran yake samun rai yake amfani to idan rayuwa ta tsaya shikenan komai sai ya tsaya aiki in komai ya tsaya aiki shikenan sai jiki ya fara saki yana saki sai rubewa sai lalacewa sai kuma a samu tsutsotsi sai su tsutsotsin nan iri-iri wasu abinda suke tafi da shi akwai germs na ƙwayoyin cuta da suke tare da su yadda in suka shiga bakin ɗan adam to aƙalla abin da zai haɗu da shi shine ta gudawa wani wata ɗaya yana yi wani ƙasa da haka
ko kuma wani ma ya rasa rayuwarsa sakamakon cin wannan abu. To da Allah ta'ala ya ce mu shekar a ci tausayi ya mana ko ba tausayi ba? Tausayi. Haka ba magana ce ta shi yasa duk wanda ba musulmi ba ya zama yana kunkumar waɗannan abubuwa sai kai mamakin irin yadda da hankalinsa da ɗabi'arsa duk sai sun canza sai ya zama wani irin mutum daban. Shi yasa ka kiyaye kar ka ci abin da Allah ta'ala ya haramta. Wannan dai zancensa yana da yawa. Yace wa qad yubayyinu lil ibadi zalika wa qad la yubayyinu fa akhbara annahu yanzu ku duba ku gani yadda na taku fadin wannan shi ma misali magana ce dai ta abin da zai kara kusanto mana da wannan ma'ana irin abubuwan da Allah ya sa a bakin dabbobi namun daji masu cin tauran dabbobi da kuma waɗanda su ba halal ba haram a kansu. Nama ko dabba za ta mutu sai wata ɗaya da mutuwa warinta sai a ji daga miliyar amma su waɗancan wannan warin shi zai jawo su tana wannan warin tana wannan hamamin tana wannan duk abin da za ta iya kira ga tsuntsotsi suna yawo amma haka za su zo suna murna suna sa bakinsu a ciki kuma su sai su kwana kalau su goge bakin nan saboda Allah ta'ala da ya sanya waɗannan halittun wannan shi ne abincinsu su kuma sai sanya musu abin da zai maganin zai combating germs ɗin nan da in ka ci za su cuce ka sai Allah ya sanya musu da zai cuce su wanda da ɗan adam ne da nasa abin ɗin system ɗin immunity against waɗannan abubuwan bai kai na waɗancan dabbobin ƙarfi ba wuni guda sai mutuwa. Haka ne kuma da haka cin da Allah ne mai waccan halitta Allah ne mai kai da ya halitte ka shi ya ce ka bar kaza to kai haƙuri ka bar shi yawwa ba ilimin ku ɗaya da Allah ba. Allah ta'ala ya fi ka sanin abin da zai amfane ka kuma ya fi ka tausayin kanka ai tun daga nan ba an ƙara zance yawwa Allah ya fi ka tausayin kanka to na me wani iya yi za ka yi. Allah ta'ala ya kyauta mana sai ce fa akhbara annahu ko hurrima sai Allah ya bada labari cewa an haramta wannan abu don haka a nisanci wannan yawa harra annahu harrama to na fa akhbara annahu harrama ko hurrima maitatu an haramta ita ko shi mushi to gashi ce wal muradu bil maitati abinda ake nufi da maita mushi ma faqadat hayatahu بغير زكاة شرعية دك دبت دا ترس رايورتا معنى تموتو باتارد ينكا نشريئة فإنها تحرم تتاحرمت لضررها تبود توتر ود ذاته وهو منين ببت توتر ور احتقان الدم في جوفها وتتلو الجني أتكنتا shi jini aikinsa ya yawo a jiki ya supply abin da zai yi in an mutu in bai fito ba to cuta za a yi nama zai kara rufewa ya kara lalacewa wace kanu dami fi jawfiha jini yana tattaruwa ya tsaya shi ne ihtiqani yawa ya tattaruwa ya koyu a jiki ya tsaya a jiki sannan fi jawfiha wa lahmiha al-mudir bi akiliha da kuma namanta wanda zai cutar da wanda duk ya ci duk wanda ya ci to zai cutu wa kaseeran ma tamutu bi illatin takunu sababan li halakiha to da yawa zaka ga dalilin da yasa wannan dabba ta mutu har ta zama mushe wata illa ce wata rashin lafiya ce wani abin kila ita ma ta ci na wani poison ko in ta ci ta mutu to wanda ya ci namanta ita ma kaga zai iya jawo yasa lokacin da ake aikin lafiya sosai ba ina nufin yanzu ba a yi kwatkwata mun san lokacin da muna ƙanana a wurin yanka kaje ka gani za ka ga masu dubawa da kulawa da duba dabbobin su kansu sai an bi su an gani ba a barin irin wannan abin da ake yanzu haka kawai ka ga mutum ya shigo daga ƙauye da nama an goyo shi ga shi wata leda kazama shi kansa yadda yake ɗauko abin da ta kai ce a ce a zo a ba wa mutanen gari su ci. To irin wannan abubuwan suna da haɗari, ba a san abin da wata dabba ta ci, wata mutuwa ta yi mushe ce. A zamanin nan na rashin tsoron Allah, mutum nawa ne yake yanko ungulu ya sa a gurin kaji? Saboda bambanci tsakanin ungulu da zabuwa menene kai ne da kafa, kana cire su kai gasa a bakin abin da gidi na san da bambanci malam kun bi mu sani yadda abin yake. Amma alal aqalla ana cutar mutane sakamakon wannan abin, wani yana ga shi ba zai iya hasara ba, duk inda zai kashe kudin sa ya samu sai yayi, dan haka kawai sai gasa wa mutane abin da zai cuce su. To wanda zai yi wannan me zai hana in ya ga mushin ma da bai dade da mutuwa ba ya dauko shi kuma ya kawo mutane? Kisa yana da muhimmanci tsoron Allah a cikin kowanne lamari. Allah shi muke mu ya matsa mun in tsaya lokaci ya tsare gaba ɗaya. To ina ga mu tsaya anan mun sai mu dawo kan almaita din yau. Fa akhbara annahu harrama almayt, insha Allah muka dawo kan wannan din sai a dora. Sai ku ji hakuri zan can baya tafiya haka, saboda yawan to a yawan bayani ne na fidda mu daga wani maksudin. Alhamdulillah ne Allah amfani da mu, Allah ƙara mana ilimi da fahimta, ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani. Allah ya tsare mu daga dora junanmu a kan kuskure. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.